إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda da yake wannan gari mai albarka na Arlit, a wannan rana ta Litinin, wacce ta daidai da ranar 7 ga watan 6 watan Jumadal Akhira, hijira 1446, wanda ya daidai da ranar 9 ga watan 12 2024 miladiya. Zan ci gaba da karatunmu na sharhu Aqidatul Wasitiyya نا الشيخ العلامة محمد بن صالح الأسيمين عليه رحمة الله، وان دشره نين للتافع عقيدة الواسطية نا الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله، وان دوان نشيني ذي ذو مجلسين أكو أتكين كراتتك من وان للتافع من أتكين مقدمة الشارح مقدمة وان دي شره للتافع. A darasinmu na ƙarshe muna cikin gabar da malam yake mana bayani akan kashe-kashen tauhidi. Ku daina ƙarawa, ku daina ƙarawa. Sautin nan yana dawowa. Bai dawowa yake sai muna cin karo. Ni ma kuma yana dawo min yana damuna. Na'am. Na'am. Muna gabar da yake malam yake mana bayani akan kashe-kashen tauhidi. Mun yi magana akan tauhidin rububiyya, wanda shi ne kaso na farko daga cikin kashe-kashen tauhidi guda uku: tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul asma' wa sifat. Mun yi magana akan tauhidul rububiyya, mun shiga al-qismu thani wanda shi ne tauhidul uluhiyya, wanda gabar da muka tsaya inda yake mana bayani akan menene ma'anar ibada, wanda ya mana bayani akan ma'anar ibada. Ana itlaƙin shi akan alfi'il, shi kansa aikin, da kuma al-maf'ul, abinda aka aikata. Wanda idan aka itlaƙin sa zuwa ga shi kan kansa aikin, ma'anar ibada sai ya zamo shi ne at-tazallulu lillahi azza wa jalla hubban wa ta'zima, kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar so da kuma girmamawa, bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Amma idan aka yi itlaqin sa akan al-muta'abbadu bihi, wanda shine abinda ake bautar da shi, sai ya zama ismun ne jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Ibada sai ya zama wani suna ne da ya game dukkan abinda Allah yake so yadda da shi, na maganganu da kuma ayyuka na bayyane da na boye. Sai ce hadha shay'u alladhi ta'abbadana Allah ko alladhi ta'abbadana Allah bihi, to wannan abin da muka bauta wa Allah da shi. Kada ya ce kuma alladhi ta'abbadana Allah bihi, wanda Allah ya bautar da mu da shi. Duka jumlar tana miƙewa. In ka karanta shi hadha shay'u alladhi ta'abbadana Allah bihi, sai ya zama ka maido damirin zuwa ga kanka. Ga fa'il ɗin ku ne wannan abin da muka bauta wa Allah da shi. Amma in muka ce hadha shay'u alladhi ta'abbadana Allah bihi, wannan abin da Allah ya bautar da mu da shi, to yajibu tauhidullahi bihi, wajibi ne a kaɗaita Allah da shi wannan abu. Wannan abin da Allah ya bautar da mu da shi, ya mai da shi bauta, da shi zamu bauta masa to kuma ya zama dole mu kadaita shi da wannan abu la yusrafu li ghairihi ba a karkatar da shi zuwa ga waninsa sai ba da misali kas salati waz zakati was siyami waz zakati wal hajj wad du'ai wan nazari wal khashiyati wat tawakkul kamar sallah da azumi da zakka da aikin haji da addu'a da bakance bakance shine alwashi ko ka ce alkawari kai wa Allah alkawari idan ka biya min bukatata nayi alkawari zan aikata aikin ibada kaza misali mutun yace nayi alkawari Allah idan ka bani lafiya daga wannan cutar da take damuna zan yi azumin kwana uku misali ko zan yi sadaka da kaza to idan Allah ya biya maka wannan bukatar ya zama dole sai ka cika wannan alwashin sai ka cika wannan bakancin shine annazar yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira nayi bayani akan sa ne saboda a darasin da ya gabata wani yayi tambaya akan me ake me bakance shi yasa ne karin bayani wanda ba bai gane ba sai ya gane wal khashiya da kuma tsoron Allah wa tawakkul da kuma tawakkali da sauran abubuwa na ibada duka ana jingina su ne zuwa ga Allah shi yasa yace ila ghairi zalika min al ibadat zuwa ga wani wannan na dangin ibadodi wajibi ne a kadaita Allah da su shi ne ma'anar tauhidul uluhiyya ko kuma ka kira shi tauhidul ibada kadaita Allah da bauta to a daidai wannan gabar muka tsaya sai ce fa in qulta ma huwa dalilu ala anna Allah munfaridun bil uluhiyya da zaka yi tambaya ka ce menene dalili menene hujja da yake nuna cewa Allah shi kadai ne ya kadaita da uluhiyya Allah shi kadai ne ya kadaita da uluhiyya ba hali a jingina mu wani nau'in bauta sai shi me hujja akan wannan fal jawabu mala yace amsar yace hunaka adillatun kathira akwai dalilai masu yawa da suke nuna wajibcin kadaita Allah da uluhiyya minha kadan daga ciki qauluhu ta'ala akwai fadin Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun yace kuma ba mu taba aika wani manzo kafin ka ba face muna masa wahayin cewa ba abin bauta bisa cancanta sai ni inji Allah fa'budun dan haka ku bauta mini ni kadai fa'budun nan an cire wato abin nan din ya ummu takallim fa'buduni ne wannan kasara din tana ishara zuwa ga wannan ya ummu din al-mahzufa la ilaha illa ana fa'buduni ni kadai nake ba abin bauta bisa cancanta sai ni inji Allah dan haka ku bauta mini ni kadai suratul anbiya ayata 25 kaga wannan dalili ne da yake nuna Allah shi kadai ne ya cancanci bauta shi kadai ne ya kadaita da uluhiyya sai yace la ilaha illa ana fa'budu sanaita wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha washtanibut tawut kuma hakika mun aika a cikin kowace al'umma rasulan da wani manzo yana ce da su an i'budu allaha kuma ku bauta wa Allah lallai ku bauta wa Allah washtanibut tawut kuma ku nisanci dagutu na kowace al'umma Allah bai kyale ta ba haka sai dai aika mata wani manzo da yaje musu gargadi gargadin da manzon yaje da shi shine an i'budu allaha ku bauta wa Allah ma'ana ku kadaita shi da bauta washtanibut tawut kuma ku kaurace wa bautar dagutu shine duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba suratul nahl aya ta 36 wannan shi ma dalili ne da yake nuna kadaita Allah da bauta wa aidan qawluhu ta'ala har wayo kuma ga fadin Allah ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ta shahida Allah Allah ya shaida annahu cewa shi la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi wal malaikatu haka malaiku sun shaida wa ulul ilmi haka ma abuta ilmi malamai sun shaida suratu ali imran aya 18 malaiku law lam yakun min fadlil ilmi illa hadhihi al manqaba da a ce ba wani abu da aka samu na falala da ilimi yake da shi sai wannan to da ya ishi ilimi falala da ya ishi ilimi matsayi a hada shaidar malami da ta malaiku da shaidar ubangiji Allah ya shaida malaiku sun shaida malamai sun shaida wannan kadai ya isa ya nuna wa mutum matsayin ilimi da falalarsa haisu inna Allah ma akhbara anna ahadan shahida bi uluhiyyatihi ayayin da Allah ya bayar da labari cewa wato ayayin da Allah bai bayar da labari ba game da wani cewa ya bayar da shaida akan uluhiyarsa illa ulul ilm, sai ma abuta ilimi. Haisu anna Allah ma akhbara anna ahadan shahida bi uluhiyatihi, bai bayar da labari cewa ga wani cikin ɗan adam, cikin jinsussuka asnaf daban-daban, ya bayar da shaida game da uluhiyarsa in banda wa, in banda malamai. Wanda ya ambata a baya, na farko shi da kansa ne ya bayar da shaida, sannan sai mala'iku. Mala'iku su kuma ba ƴan adam bane, sai ce wa ulul ilmi da kuma malamai. Wannan ya ishi ilimi falala. Yace abin nan nas'alullaha an yaj'alana minhum, ko yace nas'alullaha an yaj'alana minhum, muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin malamai, Allah ka sa mu daga cikin ma'abuta ilimi. Yace shahidallahu, Allah ya shaida, annahu la ilaha illa huwa, cewa ba abin bauta bisa cancanta sai shi. Wal mala'ikatu, mala'iku sun shaida, wa ulul ilmi, haka ma'abuta ilimi sun shaida, qa'iman bil qist, Allah tsaye yake da adalci. Qa'iman bil qist ay bil adl, tsaye yake domin tabbatar da adalci. Thumma qarrara hadhihi shahada, sannan sai Allah ya tabbatar da wannan shaidar, bi qawlihi, da fadarsa, la ilaha illa huwal azizul hakim, ba abin bauta bisa cancanta sai shi Allah subhanahu wataala. Al azizu shi ne mabuwayin nan, al hakim wanda yake mai hikima. Yace fa hadha dalilun wadihun ala annahu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah azza wa jal, kaga wannan dalili ne a bayyane a haskake, ala annahu la ilaha illa Allah azza wa jal, akan cewa ba wani abin bauta bisa cancanta sai Allah mai girma da daukaka. Ashhadu an la ilaha illa Allah, la shaida ba abin bauta bisa cancanta sai Allah. Wa antum tashhaduna an la ilaha illa Allah, kuma kuna shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah. Hadhihi ash-shahadatu al-haqq, to wannan ita ce shaida ta gaskiya. Idza qala qa'ilun, idan wani mai tambaya yace kaifa tuqirrunaha ma anna Allah ta'ala yusbitu al-uluhiyyata li ghayrihi, to ta yaya za ku tabbatar da uluhiyya ga Allah shi kadai, tare da cewa Allah yana tabbatar da wannan uluhiyya ga waninsa. Misla qawlihi, misalin fadinsa a Qur'ani, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara, kada ku bauta tare da Allah wa wani abin bauta na daban, kar ku bauta wa wani abin bauta na daban tare da Allah. Suratul Qasas aya ta 88. Sai Allah ya kira wani abu da za a bauta wanda ba shi bai kira shi ilahan, ya kira shi da suna ilah. Wa misla qawlihi, da misalin fadinsa, wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi, wanda yake kira, yake hadawa tare da Allah ilahan, wani abun bauta akhara na daban wanda ba Allah ba, la burhana lahu bihi, wanda ba ya da wani dalili, ba ya da wani hujja akan allantakarsa. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, a suratul mu'minun aya ta 117. Kaga anan ma sai Allah ya tabbatar da uluhiyya ga waninsa. Wa misla qawlihi, da kuma misalin fadinsa, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay, allolinsu da suka kasance suna bauta wanda ba Allah ba, suna kiransu suna neman bukatu a wajensu, basu wadatar da su da komai ba, basu wadatar musu da komai ba a lokacin da suka shiga matsala. وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء, allolinsu da suke bauta wanda ba Allah ba, in sun shiga matsala su daga hannu suna roƙon su, basu wadatar da su da komai ba a lokacin da suka shiga matsala. Suratul Hud aya ta 101. Nan ma Allah ta'ala ya kira ababan bautar su da suna alihatuhum, allolinsu, ababan bautar su. wa misla qawli Ibrahim, da kuma misalin fadar annabi Ibrahim, da Allah ya hakaito wannan fada nashi a cikin Al-Qur'ani, yana cewa mutanansa a ifkan alihatan dunallahi turidun, yanzu kiran ƙarya wasu alloli wanda ba Allah ba kuke nufin ni in bauta musu in bar Allah. Suratul Saffat aya ta 86. Annabi Ibrahim ya kira ababan bautar mutanansa aliha, wannan duka a cikin Al-Qur'ani, ila ghairi zalika min al-ayat, zuwa ga wani wannan na ayoyi da suka zo a cikin Al-Qur'ani. Kaifa tajma'u baina hadha wa baina ash-shahadati bi alla ilaha illa Allah, to ta yaya zaka iya hada tsakanin wannan wa'innan ayoyin da kuma shaida cewa babu wani Allah, ba wani ilah, ba wani abin bauta sai Allah. Ya za ka yi ka hada tsakanin ayoyin? Anan Allah ya tabbatar da ilah wato uluhiyya ga wasu, nan kuma mun ce ba wani ilah sai shi. To yaya za mu hada tsakanin biyu? Sai malai ce fal jawabu, amsa akan wannan, annal uluhiyyata, anna uluhiyyata ma siwa Allah uluhiyyatul batila. Allantakar duk wani wanda ba Allah ba, allantaka ce batila, ta ƙarya, allantaka ce ta ɓata, lalatacciya. Mujarradu tasmiya, yace tsagwaran suna ne kawai, zallar suna ne. An kira su ne da suna aliha, ba wai dan suna aliha din ba, ba dan sun cancanci bautar ba. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Haka Allah ya faɗa, in hiya illa asma'un, wa'innan alloli naku ba su zanto ba, face sunaye ne kawai. Sammaytumuha, da ku kuka zauna kuka raɗa musu wa'innan sunayen. Antum wa aba'ukum, da ku da iyayenku. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah bai saukar da wani dalili akan wannan ba. Suratul Najmi ayata 23. Fa uluhiyyatuha batilatun, daka uluhiyyantakar wa'innan ababai da ake jingina musu uluhiyya, uluhiyya ce batila. Wa hiya wa in ubidat wa ta'allaha ilaiha man dalla fa innaha laysat ahlan li an tu'bada. Yace kuma wa'innan allolin, wa in ubidat, ko da kuwa an bauta musu din, wa ta'allaha ilaiha man dalla, wanda ya bata ya mai da su ababan bauta, yake begensu, yake nuna musu kauna da fadanci, yake kokarin allantar da su, yana jingina musu wasu nau'ukan bauta, ko da ku hakan ta faru, fa innaha laysat ahlan li an tu'bad, to su wa'innan allolin basu cancanta a bauta musu, basu cancanta ba. Fa hiya alihatun ma'budatun, su alloli ne da wasu suke bauta musu, alloli ne ababan bauta, lakinnaha alihatun batila, sai dai alloli ne wanda suke na ƙarya, na ɓata, alloli ne na ɓata wanda ba su cancanci bauta ba. Zalika bi anna Allah huwa al-haqq, zalika abin da ya gabata din nan ai muku bayanin sa ne dan a tabbatar muku da cewa Allah shine abin bauta na gaskiya. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, wa tabbas abin da suke kira wanda ba Allah ba bata ne, banna ne. Suratul Luqman aya ta 30. To wannan ya nuna cewa ashe ana jingina musu sunan ne kawai, saboda su masu bautar suna bauta musu. Shi yasa aka ce idan za ka yi fassaran kalmar shahada, inda da larabci ne ka ce la ma'budu bi haqqin illa Allah, in kuma da hausa ne ka ce ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Dan in ka ce babu abin bauta sai Allah, sai a ce to akwai sulata da uzza, akwai suwane, akwai suwane, akwai kabari, yana nan wuri kaza ana bauta masa. In ka ce babu bauta sai Allah, kuma kar ka ce babu sarki sai Allah, shi ma akwai ba su ce in sun zo fassara la ilaha illa Allah, babu sarki sai Allah. Wani a wata masarauta wani malami yana tafsiri, irin tafsirin nan da ake ga azumi a fadan sarki, shi da ya ja la ilaha illa Allah sai ya ce babu sarki sai Allah, yana mafada ya ce hattara, ce hattara yaro, abi alqur'ani a hankali, abi qur'ani a hankali, ce akwai sarki mahalicci ne babu. Akwai sarki mahalicci ne babu, abi qur'ani a hankali. To kaga malami ya kuskure, bawada ya yi shi gaskiya, akwai sarki mahalicci ne babu, cewa babu sarki sai Allah. Ba a fassara kalmar shahada da babu sarki sai Allah, ko kuma ka ce babu abin bauta sai Allah. Akwai ababen bauta da yawa, sai ka ce da gaskiya. To ita ma da gaskiyar ta'arifin bai isa ba, saboda masu bautar su da gaskiya suke bauta musu, masu bautar allolinsu da gaskiya suke bauta musu, sai ka ƙara bisa cancanta, to anan ne ta'arifin zai game. Kenan su waɗancan ba su cancanta ba, Allah kaɗai ne wanda ya cancanta. Ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah subhanahu wataala. Wannan shi ne fassaran kalmar shahada, wato wanda yake cikakke. Mala ya ce wa hadha nau'ani min anwa'i tauhid, to wa'innan nau'uka guda biyu daga cikin nau'ukan tauhidi, tauhidur rububiyya da tauhidul uluhiyya, la yajhaduhuma wa la yunkiruhuma ahadun min ahli al-qibla, المنتسبين إلى الإسلام باوان الدياء daga cikin ma'abuta alƙibla da yake jayayya da su ma'ana yake inkarin su cikin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci masu fuskantar alƙibla suna dangantuwa zuwa ga musulunci ba wanda yake inkarin waɗannan nau'ukan tauhidi guda biyu ko yake jayayya akan su duka mutane sun sallama akan cewa Allah ya kadaita da rububiyya duka musulmi sun sallama akan cewa Allah ya kadaita da uluhiyya li'anna Allah ta'ala muwahhadun birrububiyyati wal uluhiyya domin shi Allah ta'ala abun kadaitawa ne da rububiyya da kuma uluhiyya lakin hasala fi ma ba'du anna minan nasi man idda'a uluhiyyata ahadin minal bashar yace amma an samu fi ma ba'du daga baya bayan wucewar al-qurun al-mufaddala bayan wucewar sahabbai mutanen kirki to ƴan baya da suka biyo baya sai aka samu wa'insu wasu daga cikin mutane an samu man idda'a uluhiyyata ahadin minal bashar wanda ya da'awar allantakar wani daga cikin ƴan adam daga baya tun ma a lokacin sahabbai ba ma sai da qurunul mufaddala suka wuce ba tun a lokacin sahabbai aka samu waɗansu sun fara allantar da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne malai ba da misali ce ka gulatin rafida masalan kamar masu zurfafawa na rafidawa al-gulat masu wuce gona da iri a cikin rafidanci shine shi'anci allazina yaquluna wanda suke cewa inna aliyan ilah wanda suke cewa sayyidina ali radiyallahu anhu suka ce Allah ne kama sana azimuhum abdullah ibn saba kamar da jagoran su abdullah ibn saba ya aikata shi ya fara kirkirar wannan aqida ta allantar da sayyidina ali haisu jaa ila aliyin ila abi talib radiyallahu anhu a yayin da yazo da kansa yazo wajen Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa qala lahu yace wa Ali anta Allahu haqqan yace kai ne Allah da gaske ana kai ne Allah na gaskiya lakin Abdullah bin Saba asluhu yahudi yace sai da Abdullah bin Saba asalin sa ba yahudi ne dakala fi dinil islam bi da'wat tashayyu' li ahli albayt ya shiga cikin addinin musulunci ne da da'awar goyen baya ga ahlul baiti da da'awar goyen bayan ahlul baiti da wannan da'awar ya shiga cikin musulunci amma yayi hakan ne liyafsuda ala ahli alislam dinahum domin ya gurbata wa musulmi addininsu ya lalata musu addininsu wannan manufar ita ta kawo shi kama qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala kamar da ibn taymiya ya faɗi wannan magana وقال يتي إن هذا صنع كما صنع بولس وأن يا أيك تاني كمر يند بولس يا أيك تا بولس شيء ما هو متن يد أك يشي بعدم وجه ور النبي إيسا بيهوديني شيء ما سيك في الدين الكريستانشي أما بويد نير يي كريستانشي ما سيدا يغرب أتاش شيء بيهوديني أما سيك في الدين الكريستانشي sai gurbata addini shi ya fara zuwa da aqidar abinnan annabi Isa dan Allah ne kafin shi ba su san kristoci ba su san maganar cewa annabi Isa dan Allah bane ko a allantar da annabi Isa ko a ce masa dan Allah sai zuwan bulus shi ya zo da wannan aqidar ya musu makirci ya kulla musu makirce har suka yarda attaurar da take hannun su ya kwace yayi wata dubara yace a sa wa'annan attauran cikin wani abu a rufe wannan injila nake son cewa a sa ta cikin wani murfi a rufe da safe in an samu wannan tana nan to ita ce ta gaskiya shi ma rubutuwa yayi tashi ya cika ta da ƙaryace ya kawo yace gashi annabi Isa ne ya zo masa cikin mafarki ne ko zahiran ne ko cikin mafarki ne shine yayi masa abin nan din yayi masa shiftar ita injila ya rubuta dai ba manyan kristoci na zamanin dan da yazo sun yi maraba da shi babban malamin yahudawa ne suka yi ta farin ciki aka ba shi girma babban matsayi aka daga matsayin shi sama aka ma fifita shi akan asalin malaman da suke nan kafin zuwan shi to sai ya samu dama sai ya ce to ai annabi Isa ya zo ya masa shiftar injila gashi malaman su duba suka gani suka duba suka ga annabi Isa dan Allah wane ne suka ce a'a wannan ba injilar Isa bace ba aka yi ta shayayya ya ce to yanzu raba garrama a sa su cikin ko wani marfi ne a rufe ko cikin wani daki ne za a sa a rufe da safi duk wanda aka tardo ta anan to ita ce ta gaskiya shi kuma ya san makircin da ya kulla ana budewa sai aka samu tashi ce waccan babu ita to sai aka ye tashi ita ce ta gaskiya shikenan sai aka goyi bayan shi to wadancan malaman da suka san makirci ne aka kulla amma in sun ja za a iya kashe su suka dan tattare kansu suka gudu wani guri karshe su ma aka bi su aka karkashe su aka dawo da mutane kan aqidar annabi isa dan Allah ne to yadda bulus din nan yayi to haka shi ma abdullahi bin saba yayi a cikin addinin musulunci har yanzu kiristoci suna ganin annabi isa a matsayin dan Allah to haka har yanzu ƴan shi'a suna wasu daga cikin su suna ganin sayyidina ali a matsayin Allah suna allantar da shi suna roƙon shi yana da wani video yana nan na wani da ake bashi lambar al-husain ba ma alim ba da kansa jikansa ko dansa ne dansa a bashi a bata lamba ta kira shi su yi magana ta gaya mashi matsalolinta lamba ha shi yana lahira sai a buga talahu a ce ga lambar husaini ta biya kudi a buga kirr sai husaini ya dauka menene matsalolinki ta fadi kaza tana kuka ce ba matsala daga yau an share miki hawayenki baba fa alim ba to kaga ashe har yanzu suna ganin su suna allantar da su wannan aqidar har yanzu tana addabar mutane to shine mala yace inna hadha shi wannan abdullahi bin saba sana'a kama sana'a bulus yayi kamar inda bulus yayi ne hina dakhala fi dinin nasara a lokacin da ya shiga addinin nasara li yafsuda dinan nasara domin ya lalata addinin nasara ya sa lamba ci zakara hu shaykhul islam ibn taymiya fi majmu'il fatawa a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 4 shafi na 163 allalaka iya kawo shi a cikin sharhus sunna da lamba ta 2823 ya kawo shi an sha'bi daga imamu sha'bi al-hafiz ibn hajar ya hassana isnadin wannan asar din a cikin fathul bari juz'i na 12 shafi na 270 kuma abdullahi bin saba din tabbas an yi shi da gaske ne da tafan tarihi duka sun zo da cikakken bayani akan sa amma su yan shi'a a yanzu sun dawo suna inkari duk da littafan su na da din sun bayyana a cikin littafan su na farko akwai tarihin sa sun rubuta amma yanzu na bayan su suke inkari yanzu yan shi'a na yanzu inkarin samuwar abdullahi bin saba suke suka ce ƙarya ne ahlus sunna ne suka kirkire shi don su bata da su bata mazhabin ahlul bayt haka suke fada yace wa hadha ar-rajul abdullahi bin saba wannan mutum abdullahi bin saba qala li ali ibn abi talib yace wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu anta allah haqqa kai ne allah da gaske kai ne allah na gaskiya wa ali ibn abi talib la yarda anna ahadan yunziluhu fawqa manzilatihi huwa yace shi kuma Ali bin Abi Talib ba zai taba yarda ba wani ya saukar da shi sama da matsayinsa nashi wanda Allah ya ajje shi ba ya yarda da wannan hatta innahu radiyallahu anhu min insafihi wa adlihi wa ilmihi wa khibratihi kana yaqulu ala minbari kufa har ya kasance shi sayyidina Ali radiyallahu anhu daga adalci saboda adalcinsa insafinsa da adalcinsa da iliminsa da kwarewarsa kada ya kulu ala minbaril kufa ya kasance yana fada akan minbarin kufa a hudubar juma'a yana cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha abubakar thumma umar mafi alkhairin wannan al'umma bayan annabinta shine abubakar sannan sai umar isa lamba yace sahihi ne imamu ahmad ya fitar da shi da lamba ta 836 kuma ya kawo shi a wasu gurere wanda ba wannan ba yace wa sahahu al-albani al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala fi zilalil janna albani ya sahaha shi a cikin zilalil janna takhrijus sunna na ibni abi asim da lamba ta 1193 yace kuma wal hadisu inda al-bukhari ya fitar da shi da lamba ta 3671 binahwihi da kwatankwacin sa cewa inna muhammad ibn al-hanafiya dan sayyidina ali ne amma ba dan fatima bane mahaifiyarsa yar kabilan banu hanifa ce to da a bambanta shi da ƴaƴan fatima sai ake ce masa ibnul hanafiya to ya tambayi babansa ali sa'alahu ya tambaye shi ayyun nasi khairun ba'da rasulillah ya tambaye sayyidina Ali wani mutane ne cikin mutane wane ne mafi alkhairi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ne yake tambayar babansa sai sayyidina Ali ya ce qala abubakar ce abubakar shine mafi fici shine mafi alkhairi qultu sai nace summa man daga nan kuma sai wa qala thumma umar yace sannan sai umar sai yace wa khashitu an yaqula usman sai da ji tsoron ina tambaye na uku zai ce usman qultu sai nace summa anta sannan sai kai ko sannan sai kai ko sai ya shiga gaba qala sai sayyidina Ali ce ma ana illa rajulun minal muslimin ni ban zamo ba face mutun ne daga cikin musulmi ɗaya ne daga cikin musulmi to anan me yasa malam ya kawo wannan bayanin so yake nuna maka sayyidina Ali ya tabbatar da matsayin waɗanda suka fishi ya yadda da waɗanda suka fishi sun fishi to ta yaya kuma zai zo ya yadda a bashi matsayin Allah ku gane ko yace yu'linu zalika fil khutbah yana fadar wannan a hudubar juma'a cewa mafifici a cikin wannan al'umma bayan manzon Allah shine Abubakar sai Umar wa qad tawatara an-naqlu anhu bidhalika radiyallahu anhu an samu naqali ya zo ta hanyar tawaturi ta hanyar ganganku daga sayyidina Ali yana fadar wannan magana yana fifita Abubakar da Umar a kansa wallazi yaqulu hadha to duk wanda yake fadar wannan wa yuqirru bil fadl li ahlihi min al bashar ya tabbatar wa ma'abuta falalar su cikin yan adam to kaifa yarda an yaqula lahu qa'ilun innaka anta Allah ta ya zai yarda wani mai fada daga cikin yan adam su ce masa kai ne Allah kuma ya yarda ba zai yarda ba kaifa yarda an yaqula lahu qa'ilun wani mai fada ya zo ya ce masa innaka anta Allah kai din nan kai ne Allah ya yarda da wannan ba zai yarda ba hatta ka fifita shi akan wani dan adam ma bai yarda ba wanda suke da falala akan sa ya yarda sun fishi falala irin su Abubakar da Umar balanta da ka kai shi matsayin Allah sannan kuma ya karba ba zai yarda ba walihaza azzarahum absha'a ta'zir shi yasa wannan da suke da wannan aqida wanda suka ta'allantar da shi da ya tashi sai ya musu ta'ziri ya musu horo mafi munin horo amara bil akhadid yayi umurni akai ramun muka akai gwalalo kamar ramun gwalalo fa quddat aka tona rami kamar ramun gwalalo thumma muli'at hataban wa uqilat nara wa uqilat aka cika wa'annan gwalalon ramun mukan da wuta aka kunna wato da itace aka kunna wa itacen wuta thumma ata bi haula sannan yazo da wa'annan mutanen fa qadhafahum fin nari wa ahraqahum biha ya jefa su a cikin wuta ya kona su da wannan wutar malamai suka ce sai an jawo daya an tsayar da shi a bakin wuta a ce ka dawo daga aqidarka da kake kai ta kafirci ko mu jefa ka cikin wuta sai ya ce ba zai dawo ba sai dai a jefa shi idan aka je za a jefa shi sai ya ce yanzu ne na tabbatar da cewa kai Allah ne za a fa jefa shi wuta wace yanzu ne na tabbatar in ba Allah ba wa yake da wuta ai yanzu ne ma na ƙara gamsuwa kai Allah ne haka kuma za a jefa shi kuma wani yana gani fa a kamo shi haka aka ta jefa su duk sai da aka kona su amma shi mugun da ya gani sai ya gudu shi ibnu saba din aka tura mutane su kamo shi ya gudu wasu malamai suka ce can ya gudu daga nan ba a saki jin duriyar sa ba sai ya je bata ya kunna abin da yake so ya kunna dawo ya kunna wutar da yake so ya kunna da haka ya gudu daga nan ba a saki jin duriyar sa ba to haka ya kona su da wuta har ibn Abbas yake cewa inda ni ne ba zan kona su da wuta ba saboda manzo Allah yace la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar ba wanda yake yin azaba da wuta sai ubangijin wuta to me yasa sayyidina Ali ya kona su yace li anna firyatuhum azima saboda kiran ƙaryan su yayi girma da yawa wal iyadu billah walaysa tahayyina wannan kiran ƙarya da suka zo da shi ba abu bane mai sauki gara ai musu azaba mai muni dan an bayan su dauki darasi ويقال هرما اكيتوا ان عبد الله بن سبا حارب ولم يمسكوه غدواي بس سامو دامر كامو شي المهم ابين ده يكي ده مهمانشي دي انا ان علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه احرق السبعيه بالنار يقونا ان شيء سبعيه دوتا سبعيه انا دنگنتا سو زوغ عبد الله بن سبا يقونا سو دوتا لانهم ادعوا فيه الالوهيه saboda sun yi da'awar allantaka a tattare da shi, shi yasa ya kona su. Ashe cikin mutane an samu wa'ansu da suka yi da'awar allantaka ga wani, mun gane wannan, amma ɗaiɗaiku ne, ɗaiɗaiku ne wanda aka samu sun yi wannan. Falaƙulu, sai mu ce kullu man kana min ahli al-qibla, duk wanda ya kasance yana daga cikin ma'abuta al-qibla, la yunkiruna hazaini nau'aini min at-tauhid, ba sa inkarin wannan nau'i guda biyu na tauhidi, wa huma tauhidul rububiyya wa tauhidul uluhiyya, wanda su ne tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya. Wa in kana yujadu fi ba'di ahli al-bid'i man yu aw abinna man yu Allahu man yu Allahu ahadan min al-bashar, ce didda ana samu a wani sashi daga cikin yan bid'a wanda yake allantar da wani daga cikin yan adam, ko kuma ce man yu allihu wanda yake allantarwa, yawa man yu allihu ahadan ke zama ismul fa'il, man yu'allihu ahadan min al-bashar, an samu cikin yan bid'a wanda yake allantar da wani daga cikin yan adam, kamar gashi mun bada misali Abdullahi bin Saba, to kuma ana samu har yanzu musamman in ka shiga cikin gandun sufanci, to nan ne kuma zaka samu ba irin hargiran da babu, ba irin abin da ba zaka samu ba anan. Akwai wanda shi ma yake mai da kansa Allah, ko ya mai da kowa ma Allah ne, ba ma shi kan kansa, kowa ma Allah ne gaba ɗaya. To kaga abubuwa, to in can ka shiga can ne at-tammatul kubra din, can ne uwar musiba, Allah ya tsare mu. Al-qifmu thalis, ko akwai ƙari, lakin alladhi kathura fihi an-niza bayin ahli al-qibla huwa, yace sai dai tauhidin da jayayya ta yi yawa a cikin sa, bayin ahli al-qibla tsakanin ma'abuta al-qibla, huwa al-qismu thalis, shine kaso na uku. Rububiyya, hatta mushrikai ma su yadda rububiyya, ita nan ba ta da wani shan kai, hatta rububiyya mushrikai su yadda, irin su Abu Jahal su yadda da me, su yadda da rububiyya, in ka tambaye su wa yake kashewa yake rayawa za su ce Allah ne, su a uluhiyya ne ba su yarda da uluhiyya, mushrikai kenan, mun fahimta. Amma duk wanda yake mai da gabansa gabas yana sallah, zaka samu baya inkarin rububiyya, haka kuma baya inkarin uluhiyyar Allah, sai dai ya samu kuskuren fahimta, ya rika bautawa wani ba tare da shi ya yadda bauta yake yi ba, an gane, ya rika bautawa wani da sunan ko tawassuli ko kamun kafa ko kamun hannu ko kaza, shi abin da yake gani kenan, da zaka tambaye shi bauta kake zace ba bauta yake yi, amma kuma bisa ga hakika bauta yake yi, amma dai bai yadda bauta yake yi ba, rafa da fa'inta, amma ka samu musulmi ne kuma ya daga wani Allah ne, kamar yadda wannan Abdullahi bin Saba da mubiyansa suka fito balo-balo suka ce sayyidina Ali Allah ne, yana wahala a samu wannan, inda ba ka shiga cikin kwamacala da kwaribi da kwatamin sufanci ba, su har rububiyyar ma zaka samu suna jingina ma wasu rububiyya, ba ma uluhiyyar ba, har rububiyya da mushrikai sun yadda da ita, mushrikai sun yadda da rububiyya, amma in ka shiga kwatamin sufanci har rububiyya suna jingina ma wa'ansu alloli, dan Allah mai lulu walam yalada, sai a jingina ma wani har rububiyya, har ba cewa ake yi ba za ka zama cikakken muridi ba wanda ya wusuli, sai ka yadda duk abin da ka samu, to malaminka ne, shehunka ne ya baka, ka samu ne ta dalilinsa, sai ka yadda da wannan, duk abin da ka samu shi ya maka, shi ya baka. Akwai waɗanda su Allah ya ajiye su a rukunnan duniya guda hudu, su suke sarrafa duniyar, abdalu, akwai autadu guda hudu, ɗaya yana rukuni na kudu kenan ko kudu maso yamma, ɗaya na arewa maso yamma, ɗaya na gabas maso arewa, ɗaya na gabas maso kudu, su hudu komai Allah ya damka a hannunsu, su suke sarrafa duniya da iska da sanyi da talauci da arziki, duk yana na rubuce. To kaga wannan rububiyya ce tsagwaro aka dauka aka damka a hannun wa'ansu bayan Allah. To irin wannan zaka same shi ne a cikin irin waɗanda su ba su da abin nan, ba su control, ba su da ba sa dora abubuwan da suke kira zuwa gare shi akan doran shari'a, cewa ma suke sun tsallake shari'ar, su sun shiga wani abu sunansa haƙiƙa,
ita shari'ar sun tsallake ta ta awam ce ash-shari'atu lil awam wal haqiqatu lil khawas haka su yan haqiqa ne su sun tsallake shari'a kaga su ba su da doka ba su da ka'ida da za ta dabbace su ba su da dabit
amma in ba haka ba duk wanda yake kan qur'ani da sunna to ba zai yadda cewa wani wato yana da matsayi na rububiyya ko uluhiyya amma inda jayayyar tai yawa tsakanin musulmi kaman malai ya faɗa anan lakin alladhi kasura fihi an-niza' bayna ahli al-qibla huwa al-qism al-thalith shine kaso na uku na tauhidi wa huwa tauhidul asma' was sifat wanda shine tauhidin sunayen Allah da kuma sifofinsa ja hadha huwa alladhi kasura fihi al-khawd wannan shine wanda kukutsawar mutane tai yawa a ciki mutane suka yi ta kutsawa suna faɗar abinda shaytan ya raya musu fa qasama an-nas fihi ila thalathati aqsam a cikin wannan tauhidi na al-asma' wa sifat mutane sun kaso har gida uku wa hum wanda su ne kamar haka mumathilun wa mu'attilun wa mu'tadilun akwai mumathil wanda yake kwatanta Allah da halitta ya sifata Allah da sifar ta halitta wa mu'attil akwai kuma wanda yake kore wa Allah sifofi gaba daya ko ya kore duka ko ya kore wani bangare ko ya kore sifofin ya bar sunaye duwana suna cikin al-mu'attila wa mu'tadil wanda yake kuma tsayawa tsakatsakiya wanda su ne ahlus sunna to haka aka rubu gida uku wal mu'attil shi mai korewa Allah sifofi ya tube masa sifofi imma mukazzibun aw muharrifun dayan biyu ne ko dai zama mai ƙaryatawa ne ya ƙaryata sifofin ne gaba daya ko kuma ya zama a ya harrafa su ne mana ya karkatar da su daga ma'anar su ta zahiri zuwa ga wata ma'ana da shaytan ya nuna masa ta daban ce waccan ma'anar ta zahiri ta ci karo da hankali daga bari mu dauke shi daga ma'anar sa ta zahiri mu dora shi akan wata ma'ana sai su kira shi tawili amma taharifi ne bisa ga hakika yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi karkatar da magana ne daga bagiranta amma su sai su kira shi tawili yace wa awwalu bid'atin hadasat fi hadhihi al-umma bid'an farko da ta fara faruwa a cikin wannan al'umma hiya bid'atul khawarij ita ce bid'a ta khawarij duk da wasu malamai suna ganin bid'a shi'anci ta riga ta khawarij amma ita bid'an shi'anci a karan farko da ta fara ba aqida bace bata fara da wata aqida da take da wani shugaba da yake jagorantar ta ba ba su yi tawari ba daga cikin musulmi suna tare da musulmi sai dai suna goyon bayan wani daga cikin sahabbai suna goyon bayan sayyidina Ali suna kuma fifita shi akan wasu daga cikin sahabban manzon Allah wasu suna fifita shi akan sayyidina Usman kadai wasu kuma suna karawa har da Abubakar da Umar mun gane to ana kiransu shi'atu Ali lokacin da aka samu kuma fada tsakanin Ali da Muawiya wasu suka goyi bayan Muawiya ake kiransu shi'atu Muawiya wasu suka goyi bayan Ali ake kiransu shi'atu Ali to kaga wannan su suka fara a karan farko to amma da yake su ba aqida bace gare su da take da wani shugaba da jagora da wasu aqidodi abin nan da wani jagoranci ko sun ware kansu daga cikin musulmi sai ba a mayar da su firqa ba mun gane an dai mayar da su magoya baya to shi yasa bid'ar khawarij to sai zabo kamar ita ce ta farko wasu kuma na ganin a bid'ar khawarij ita ce ta farko saboda wanda ya fara yin khuruji shi da Zulhuwaisira wanda yi wa manzan Allah khuruji wannan zai zo ya faɗi wannan a cikin karatu shi ne manzan Allah ya raba ya yi rabo aka samu an samu zinari manzan Allah ya raba wa sahabbai sai ya ce a dai adalci sai manzan Allah ya ce kai canka wa zai yi adalci in ban yi adalci ba to shi ne manzan Allah ya nuna wa sahabbai shi ya ce cikin tsatson wannan za a samu wanda za su bayyana su zo in suna sallah za ku rena sallar ku in kun ga tasu in kun ga azumin su za ku rena naku in kun karatun qur'anin su za ku rena naku yadda suke makalkalewa suna nuna akiyawa a ciki amma kuma suna ficewa daga musulunci kamar yadda kibiya take ficewa daga abin da aka harba ta huda dabba ta wuce suna karanta qur'anin amma baya wuce makoshin su ya isa zuciyarsu daga cikin sifofinsu suna kashe musulmi, suna kashe ahlul islam, suna kyale ahlul awthan, masu bautar gumaka. Azza Allah ya ambaci sifofinsu, kuma suka bayyana tun a lokacin sahabbai, suka bayyana kuma aka yake su, aka karkashe su. Amma wani a yau dan rashin adalci sai ya ce ai ahlus sunna su ne, ai su ne manzo Allah yake nufi, wanda mu ma neman su muke, mu yake su. Amma kuma sai ya ce ai su ne, ai su din ne dai, su ne. To da haka akwai maganganu da malamai suka yi wajen da bid'ar shi'a da ta khawarijanci waye riga. Kaga anan malam ya ce bid'ar khawarij shi ya fara zuwa, ko ita ta fara. Wannan ko kusan kamar zai fi magana, za ta fi ƙarfi in mun kalli hujjojinsa da zai kawo ana. Ya ce hiya bid'atul khawarij li'anna za'imahum kharaja ala nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda jagoransu shi ne wanda ya khuruji wa manzan Allah. Khuruji shi ne tawaye, shugaba ya yi abu kai tawaye, shi ne khuruji. An gane wannan? Duk wanda zai yi wa shugaba tawaye to ya zama khariji. Sai dai khawarij ɗin nau'i-nau'i ne. Akwai khawarij masu ɗaukar makami, akwai al-qa'adiyya wanda suke su a zaune amma suna yaƙar shugaba da bakinsu da zagon ƙasa da kaza da kaza da kaza, mataki-mataki. Amma kowane nau'in tawaye ga shugaba wani nau'i ne na khuruji, mun fahimta? To shi ya fara yi wa manzon Allah tawaye, wa huwa dhul khuwaisara min bani tamim, wanda yana cikin ƙabilar bani tamim. Hina qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahabatan ja'at, lokacin da manzon Allah ya raba wata zinariya da ta zo, irin zinariya da ake samuwa ko ta ganima ko ta fai'i ko ta zakka. Fa qasamaha bainan nas, sai ya raba shi tsakani, ya raba wannan zinariyan tsakanin mutane. Fa qala lahu hadha ar-rajulu, sai wannan mutumin yace ya Muhammad i'dil, kaga ba ma ya Rasulullah ba, saboda tsagwaran rashin kunya. Ya Muhammad, haka ya kira shi, saboda tsabar rashin kunya. Hadisi muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim sun fitar da shi, da Ibn Majah da Ahmad duka sun fitar da shi. Fa kana hadha awwal khurujin, nace muku cikon hadisin, sai manzo Allah ya ce masa kai canka, to inni ban yi adalci ba, waye zai yi adalci? Idan har an tuhumi manzo Allah da rashin adalci, to waye rage ku? Yanzu ba za ku amince mun ba, alhali wanda yake sama wanda shi ne Allah ya amince mu, ku kasa amince mu? To fa kana hadha awwal khurujin kharaja bihi ala shari'atul islamiyya, to sai wannan sai ya kasance shi ne khuruji na farko, kharaja bihi ala shari'atul islamiyya, da shi wannan yayi khuruji da shi daga shari'a ta musulunci. Manzan Allah ya shar'anta abu, domin duk abin da manzan Allah ya yi abu ne shar'antacce, yakan yi abu ne dai ya koya wa mutane shari'a ga yadda ake yi. To shi da ya ga an yi ba yadda ya so ba, sai ya ce a yi adalci, wanda shi ne khuruji na farko. Ce summa azumat fitnatuhum fi awakhir khilafati Uthman, to daga nan sai fitinar khawarij din sai ta girmama a ƙarshe-ƙarshen khilafar sayyidina Usman, ƙarshe-ƙarshen khilafar sayyidina Usman. Aka ce shi wancan Abdullah bin Saba din shi ne ya tafi ƙauyuka-ƙauyuka, inda ya san mutane ba karatu suke yi ba, ya ta cusa musu wancan ra'ayi na cewa sayyidina Usman bai cancanci khalifanci ba, sayyidina Ali shi ne wanda ya cancanta. Sannan kuma sayyidina Usman gashi nan ya kwace makamai duk, ya ba dangensa, yayi sama da fadi, yayi babakere da dukiyar al'umma, yayi kaza, yayi ta fadar abubuwa na tuhume-tuhume na ƙarya, yayi ta kuma cusa wannan a cikin zukatan wawaye da kuma mutanen ƙauyuka da ba karatu suke yi ba, wanda ƙarshe har suka yi gangan, ko suka yi bore, zanga-zanga ake cewa, ko suka yi gayya, suka yi zanga-zanga, suka zagaye gidansa. Ƙarshe bayan kwana uku suka kashe sayyidina Usman. To kaga a lokacin al'amuransu ya fara girmama kenan, suka kashe shugaba, khalifa manzo Allah na uku, wannan khawarij din su suka kashe shi. Wa fil fitnati bayna aliyin wa ma'awiya, haka kuma al'amuransu ya ƙara girma a lokacin faruwar fitina tsakanin Ali da kuma Mu'awiya, yaƙin Siffin kenan. Lokacin da aka yi yaƙi, su suna ɓangaren sayyidina Ali, domin da suka kashe sayyidina Usman sai suka goyi bayan sayyidina Ali, kuma suka saje da mutane, duk da an san su da yawa daga cikinsu an san su, sayyidina Ali da ya ga abun zai zama matsala sai ya dauke Asima daga Kufa daga Madina mai da ta Kufa Kufa can cikin Iraki to shi Muawiya shine wanda yake yin saranda lokacin shi kamar gwamna ne na Usman Asham gwamnan Usman ne Asham sai yake yin saranda yace shi ba zai yi wa sayyidina Ali mubaya'a ba sai an kamo wanda suka kashe dan uwansa sayyidina Usman dan wa da dan kare suke haka su da sayyidina Usman sai an kamo wanda suka kashe shi an musu an musu hukunci sannan yayi wa sayyidina Ali mubaya shi kuma sayyidina Ali yake a yanzu da yake gwamnatin bata kahu ba bata zauna ba mutanen nan kuma su da suke cikin sojoji na musulunci ya kace a kamo su za su sake tada wata fitina ne yanzu a bari a hankali sai gwamnati ta zauna gwamnati ta tsaya da kafafuwanta sannan sai a bi su a hankali a ta zakulo su ana musu hukunci shi kuma sayyidina Muawiya ga a shi wa bai yadda da wannan ba shi so yake a yi sha yanzu biya yanzu to wannan shine ya sa aka kasa daidaito har aka yaki kuma an zo fa da niyyar sulhun ne da aka zo za a yi sulhu a tattauna sai su waɗancan khawari din suka ga in an yi sulhu kashin su ya bushe sai suka tada fitina sai aka yaki dan sun tada da makirci suka tada yaki dan haka za su je su afka ma waɗancan ne wato fuji'atan su afka musu ba cikin shiri ba sai su tsammana ai sun yaudare mu sai su maido farmaki da haka ne aka yi yaƙi daga ƙarshe dai da aka gano cewa an yi kuskure an kashe da yawa daga cikin musulmi to sai aka ce to yanzu a zauna a yi yarjejeniya a ga yadda za a yi a shawo kan lamar to sai aka sa mutum biyu su yi hukunci ɗaya daga wajen sayyidina Ali Abu Musa al-Ash'ari ɗaya kuma daga wajen Muawiya bin Abi Sufyan wanda shine Amr bin al-As to shi da wa'annan khawarij din suka ce to su kuma ba su yarda ba ya za a dauki hukunci a sa a hannun mutane bayan Allah ya ce inil hukmu illa lillah ba mai hukunci sai Allah hukunci na Allah ne naka sa hukunci a hannun wani kafirci ne sai suka kafirta sayyidina Ali suka kafirta Muawiya sai suka koma can wani guri ana ce masa Harura suka kafa sansanin su suka nada shugaban su sayyidina Ali ya tura mutane dan a shawo kansu aka shawo kan da yawa daga cikin su amma sauran suka taurare sai da aka kai ga an yake su ba a fara yakar su ba sai da suka fara kashe musulmi kuma kamar da manzo Allah ya bayani suka fara kashe musulmi suna kwace dukiyoyin su har ba suka kashe dan wani sahabi dan Khabbab bin al-Arad sahabin nan yana da dansa da matarsa da ciki suka kashe shi suka kashe matar suka fasa cikin suka dauko jaririn suka yanka jaririn da yake cikin ciki to lokacin ne aka ce al'amarin sa fa ya wuce gona da iri lokacin ne aka ce aka yake su in kun kaka bi karatun mu na al-Furqan bain al-haqq wal butlan na yi cikakken bayani akan su to shine yace fa kaffaru al-muslimi har suka kai matakin kafarta musulmi wastahallu dima'ahum suka halatta jini ne musulmi to wannan lokacin ne sayyidina Ali ya yake su aka karkashe da yawa daga ciki daga nan al'amarin su ya lafa amma dama musiba ce wanda manzo Allah ya riga ya faɗa ba za a gushe ba wannan musibar musulmi suna fama da ita har ƙarshen tashin alkiyama sai dai kawai in an fi ƙarfin su dan lafa can kuma in sun ga sako-sako su yunkuro haka za su yi ta yi wannan Boko Haram din da aka yi musibar nan ta 'yan shekarun baya ta Boko Haram su ne yanzu kuma kaga sun dan lafa nan gaba kuma in suka ga wata dama ta samu kuma yunkurowa za su yi musiba ce wadda manzo Allah ya ce wata kofa ce dama kofa ce ta fitina in aka riga aka karya ta ba za a sake ba za a sake rufuwa ba hadisi ne kofa ce shine kisan sayyidina Umar shine kofa tsakanin musulmi da fitina ana balla wannan kofar shikenan in fitina ta kunno ko ba ranan karewa ta kullun ta gobe ta fita yau ta jibi ta fita gobe haka ne to wannan shine bid'a ta farko da ta fara shigowa bid'a ta khawarij yanzu da wannan bid'ar ake amfani ana yakar musulunci turawa suna goyon bayan wannan bid'ar ta khawarij su samu matasa su ba su makamai ki kuje ku yaki da sunan musulunci dan a shafawa musulunci kashin kaji a ce musulunci addinin ta'addanci ne da gangan ake yin wannan sai a samu wasu matasa a ba su kuɗi a ba su dukiya a ba su makamai a ce ku je ku yaƙi ƴan uwanku musulmi da sunan musulunci me suke so dan a ce musulunci addinin ta'addanci ne addinin tashin hankali a shafawa musulunci kashin kaji. Da wannan bid'ar ake amfani yanzu ana yakar musulunci. Daga duk wani da zai zo ya ce maka a matsayinka na matashi ka zo muna da wata kungiya ka shigo so muke mu kwaci haƙƙin ƴancin ko haƙƙin jahar mu ko haƙƙin garin mu ana zaluntar mu da kaji irin wannan kai ta gudu duk irin su ne daga haka ake jan mutum sai a nuna maka wani abu da zai ja hankalinka kallifa mu muke da jahannan amma kuma komai ba mu da shi ba mu da hanyoyin kirki ba mu da abin kirki an cinye an bar mu an yi kaza mu tashi mu kwaci ƴancin mu daga wannan fikira za a sa wa mutane a ba su makamai su fara kashe ƴan uwansu kuma ƙarshe idan sun ga za a gano su asirin su zai tono sai su karkashe su kuma sai su karkashe su yanzu hanyar da suke bi mafi muni shine waɗanda suke baro ƙasaisayen su wasu ma ba ma musulmi bane suna tuhowa da niyyar za su je ƙasaisayen turai da wane ne idan aka kama su ba su san iyayensu ba wasu sun baro iyayensu wasu ba sa son komawa ƙasaisayen su kuma sun fito ne neman kuɗi sai a ce to in dai kuɗi kuke so za mu je mu ba ku wani horo mu ba ku miliyoyin kuɗi amma ga abin da muke son ku yi sai a je a ba su horo a ba su bindigogi sai kaga sun zo sun farma sojojin mu sun kashe idan kuma su an karkashe su an zo ana neman ƴan uwansu ba su da ku lura in an karkashe su ba a samu ba a samu ƴan uwansu yawancin su ba a samun danginsu irin wannan da ake karkashe wannan in an yi ta neman ƴan uwansu ba a samu wasu duka ba ma abin gaba ne ko Hausa ba sa ji ko an kwadaita musu ne a ba su kuɗi su yi wannan ta'addanci to dole sai mun yi takatsantsan da irin waɗannan hanyoyin ko kuma bin irin waɗannan hanyoyin mutum ya zo da maka da irin wannan fikira kar ka karɓe ta zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ka ya fi zama sarkin ma haka aka ce to daga nan thumma hadasat bid'atul qadariyya majusi hadhihi al-umma ragan sai bid'a ta qadariyya ita kuma ta kunno kai wanda su ne majusawan wannan al'umma ya ambaci hadisi ce sabata zalika min hadisi ibn umar wanda ya tabbata hadisi ibn umar inda abi daud hadisi yana wajen abi daud bi lafzil qadariyya majusu hadhihi al-umma hadisi ya zo da lafazin al-qadariyya su ne majusawan wannan al'umma wa jabir ibn abdullah haka jabir ibn abdullah ya ruwaya hadisin inda ibn majah a wajen ibn majah da lamba ta 92 bi lafzi inna majusa hadhihi al-umma al-mukaththibuna bi aqdarillah majusa wannan al-umma sune wanda suke ƙaryata kaddarorin Allah wal hadithu hasanahu al-allama al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala fi sahih al-jami' albani ya hasana shi a sahih al-jami' da lamba ta 442 min hadisi ibn umar radiyallahu anhu daka a hadisi aka kira su majusa wannan al-umma suwane ne al-qadariyya yace alladhina qalu inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yuqaddir af'al al-ibad sune wanda suka ce Allah bai kaddara ayyukan bayi ba bayi su suke halittar aikin su su suke kirkiran aikin su ba Allah yake halittar aikin su bayan Allah yace wallahu khalaqakum wama ta'malun amma suka karyata wannan ayar suka ce walaysat dakhilatan tahta mashi'atihi suka ce ayyukan bayi ba sa shiga karkashin mashi'ar Allah ba sa shiga karkashin mashi'ar Allah ayyukan bayi ce in Allah ya so kai kaza in Allah bai so su ba su yarda da wannan ba duk abin da ka aikata kai ga dama ka aikata Allah ma ba ruwan shi Allah bai san zaka yi ba sai kai suka ce walaysat makhluqa lahu ayyukan bayi ba Allah ya halicce su ba ce bal kana zu'ama'uhum wa ghulatuhum yaqulun kai yace manyan su ma wanda masu zurfafawa daga cikin su cewa suke inna ha ghayru ma'lumatin lillah ayyukan bayi ma Allah bai san da su ba Allah bai san zaka yi ba sai kai shi ma yake sani wala maktubatin fi lawhil mahfuz ayyukan da bayi suke aikatawa ba sa rubuce a lawhil mahfuz cewa Allah ya rubuce komai kullu shay'in fi imamin mubin duk wannan sun karyata wa anna Allah la ya'lamu ma yasna'un nas suka ce Allah bai san abin da mutane suke aikatawa ba illa idza waqa'a dhalika sai idan aikin ya faru yadda kai ma ka sani shi ma Allah sai ya sani wa yaquluna suke cewa innal amra unuf komai sabon abu ne duk abin da kaga ya faru sabo ne ba wai an kaddara shi bane kafin ya faru ai musta'anifun abin da yake faruwa a matsayin sabo wa haula'i adraku akhir asri sahaba to wa'annan qadariyya din sirri suke karshen zamanin sahabbai فقد أضرب زمن عبد الله بن عمر سر سكيلوك شن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصابر وعبادة بن الصابر وجماعة من الصحابة قوة جماعة دكتشكن صحابي لكنه في أواخر أسر الصحابة أما سنبيينني أكر الشكر شن زمن صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم من من كارم بياني أكن القدرية يكون أكرتو من اللهم أطل إيتقاد وأن نمك كاري نايدو وان كرتو أكن القدرية kuma karatun lu'atul karshe-karshen nan da muka kare mun yi dogon bayani akan su wane ne al-qadariyya da aqidunsu da bambance-bambancensu duka yana ciki wannan muqaddima ce ma da yake dan ba mu matashiya kafin mu shiga cikin littafin mun gane wannan to zai zo nan gaba ya ce summa hadasat bid'atul irja' bayan ya kare zano mana bid'o'i da suka zo a karon farko wanda suka saba wa musulmi ahlus sunna game da sunayen Allah da sifofinsa da sauran abubuwa irin wannan to kuma sai yazo sai kuma mu shiga cikin karatun littafin mai wa mun zo darasi guda nan gaba inda na bude wuta to zamu zo karshen muqaddima in mun zo darasin karshe inda na yau ina jin gajiya ne yanzu na dawo daga bulaguro kuma ban yi nazarin littafin ba ko guda haka kawai nake karanta shi kare kare ba dadi kamar kana cin shinkafa ba mai ka san littafin in ka dan duba shi ka ji jin dadin karatun shi amma da inda ka dauko ne ka karanta sai abin ya taya maka tauri amma insha Allah mun zo darasin yanzu za mu yi kokari mu zo karshen muqaddima insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik shar wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi